بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da haduwa a wannan masallaci dake garin Gulbin masallacin Juma'a na Ahlus Sunna dake wannan gari na Gulbin a yankin Karmo Kumar Giya A a wannan dare wanda mun shiga daren Litinin kenan daren 15 ga watan Dhulhijja shekara ta 1444 bayan Hijira daidai da 2 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2023 wannan yammaci insha Allah zan so ne mana wata takaitacciyar fadakarwa game da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Hadisin ya zo da wata kissa ce wanda a cikin ta akwai ababen lura da fa'idoji sosai insha Allah. Zan so in takaita labarin abin da ya faru a gurguje dan kada mu tsawaita magana. A yadda hadisin ya zo shine Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda shine aka bada labarin ya rawaito wannan magana kamar yadda Abu Kathir daliban sa yake ambata yake cewa Abu Huraira ya labarta mana cewa wata rana sun kasance a zaune kewaye da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Yace a cikin mutanen da suke zauna a wajen akwai Abu Bakrin, akwai Umar Allah ya kara musu yarda, kuma akwai wasu cikin sahabbai waɗanda bai ambaci sunayensu. To ana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe kamar zai je ya dan biya wata buƙatar sa ko zai je ya wata sabga ba tare da ya ayyana mai zai je yi ba. Yace to kuma shiru-shiru suna zaune bai dawo ba har suka fara shiga cikin damuwa har wasu da tsammanci cewa karfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da wani abu ne na cutarwa ko wani mugu ya mishi wata mugunta ko wani abu makamancin haka. Sai na gurin yake cewa to daga nan da hankalinsa ya fara tashi sai suka bazama neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga ina ya shiga. Yace ni ne farkon wanda na fara tashi wa kuntu awwala man fazi'a, ni ne ya fara nuna damuwata har na tashi. Yace da naje ina ta kewayawa ina ta neman shi ban gan shi ba har na zo gun wani danni wato wani shinge da wasu mutanen Madina suka shingace suna yin noma a ciki irin gonakinsu na dabino da inabi da makamantansu. Yace ni kewaye shingen nan gabaki daya ban ga wata kofa da zan iya shiga ciki ba amma sai na ga wani wata rariya wadda ruwa yake shiga wajen daga jikin wata rijiya. Ci saboda haka ta wannan rariyar haka na kurda na shige. Yace ina shiga sai na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gona a zaune. Da ya gane yace Abu Huraira me ya kawo ka? Yace ai ya manzon Allah tunda ka tashi daga inda muke zaune shine muka ji damuwa ba mu san me ya faru ba ba mu san inda ka je ba shine muka tashi muna neman ka shine ni na shigo nan da ganka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira to dauki waɗannan takalman nawa ka fita da su ka je duk wanda ka gani a waje ka ce ni na ce a yi musu bishara duk wanda yake shaida cewa babu sarki abun bauta bisa cancanta sai Allah wato duk wanda ya faɗi kalmar shahada wanda ya faɗe ta zuciyarsa tana mai yaƙinin abin da ya faɗa to ka ce ina mishi bishara da cewa ɗan aljanna ne shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Huraira wannan magana ya kuma ba shi wannan takalmi to da Abu Huraira ya fito sai kibar labari yana cewa ina fitowa fa kana awwala man laqitu Umar sai kuma farko mutumin da na fara gamuwa da shi shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace da muka gamu da Umar sai ya ce mini waɗannan takalman kaman takalman manzo Allah ko sai ya ce kwarai ja burin ci mishi kwarai takalman manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace to ina zaka je da su yace ai shi manzo Allah ne ya bani su yace in fito da su kuma in gaya ma duk wanda ya gamu da shi wanda yake shaida cewa Allah ɗaya ne in ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mishi bishara da aljanna yana fadan wannan magana yace fa daraba umaru biyadihi baina tadayya fa kharartu ala isti umar na jin wannan magana sai kawai ya sa hannu sai ya naushi Abu Huraira a kirjinsa sai da ya naushe ne sai da na zama na zauna akan Abu Huraira wanda yake cewa zaman yan buru ce sai ne zaman yan buru daga yana tashi sai ruga da gudu Umar ya musawo shi suka koma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yana ce mishi irji ya Abu Huraira ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ka koma gun manzo Allah koma yace sai muka taho ina gudu Umar yana bi na a baya yace na taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idanuna sun ciccuko na fara kuka manzo Allah yana gani yace me ya faru yace sai ga Umar a baya na Umar yake cewa kafin na bada amsa sai Umar yace ya manzo Allah kai ka turo Abu Huraira da takalmanka kace yazo duk wanda ya tare yana shaida Allah ɗaya ne ya masa bishara da aljanna Nabi yace ni ne sai Umar yace to ya manzo Allah ni na bada shawara ina bada shawara cewa kada a yanka a kyala mutane kowa ya ci gaba da kokari yana aikin da zai kai shi aljanna fa inni akhsha an yattakilan nasu alaiha ina jin tsoron kada an ga mutane wannan gara basa to kowa kawai ya shantake yaga aikin da ya faɗa kalmar shahada bai da wata matsala karshe kuma har yazo ya samu matsala sai mun ga Allah ya dishi kenan an bi shawararka sai aka karfi magana kenan to wannan hadisi malamai sun yi mai sharhi kuma yana dauke da wato fa'idoji masu yawa kuma ina ganin babu laifi mu kalli wasu daga cikin fa'idojin da ke cikin sa dan wato ƙara samun fahimta addini da kuma sanin muhimmancin kalmar shahada abu na farko da zan ambatan mana a cikin fa'idar da ke cikin wannan hadisi shine muhimmancin zama a gaban malamai aga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune Abu Huraira yake cewa mu kuma muna kewaye da shi wato duk sanda mutum yake so ya samu fahimta addininsa to wajibi ne ya zama ya lalace zama gaban masana addini ba a koyan addinin musulunci da ka koyi da kanka ba kuma a koyan addinin musulunci da gada cewa ai mun tashi mun ga anayi inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun ba kuma a koyan addinin musulunci da ra'ayina cewa ni kaza naga ya dace ayi amma ana koyan addinin musulunci ta hanyar zama a gaban masana malamai su koya wa mutum sai ya koya wanda duk ya karkace daga wannan hanya babu shakka ya bude wa kansa hanyar bata hanyar koyan wani abu wanda yake rudadde ko burkitacce ko mara inganci karshe ya dauka addinin musulunci yake ranan ba haka yake sunan da Allah yake cewa alladina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a mutum ne aikin shi ya baci tun a nan duniya shi kuma yana tsammani yana yin kyakkyawan abu yana ta yin abun sa ya dauka abun kirki yake ashe kuma bai sani ba tuntuni abin da yake yi ya riga ya karkace daga hanya saboda ƴan uwa masu albarka abinda nake so mu tsinta a nan shine yayi kokari ya zama a rayuwar nan kana da malami wanda kake zama gabansa kana koyan addini kar ka zama kawai zaune gari banza musamman wanda yake so ya dinga sa baki a harka ilimi ko harka addini ko harka musulunci yana so duk sanda yake magana akan wata mas'ala ta shafi addini ya sa baki ko yana so idan an fada shi ma ya ce a ni kuma kaza nake gani ko kaza na fahimta to dun da dawowa kan shi wannan ya dauko kan shi jidali mai yawa kuma a ce baya zuwa koyon karatu da haka muka tarar cewa ko da yaushe watin ana samun sahabbai suna kewaye ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan su koyi addinin musulunci sannan babu laifi a wannan majalisi ya zama akwai manya akwai yara karka cewa idan kai mai shekaru ne ko dan kai babba ne ko dan kai sa amma malamin ne to dan me zai dinga tara kananan yara ko kuma yana hadawa da ku kaga Abu Hurairah yana cikin masu kananan shekaru wanda ma ba su musulunta ba sai a ƙarshe ƙarshen musulunci shekararsa uku kawai da rada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi a wurin akwai sayyidina Abubakar da Umar wanda sune manyan dattawa a lokacin da wasu daga cikin kafiran Makka tun ana Makka suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu za mu iya shiga addininka amma da sharadin sai ka daina zama cikin waɗannan talakawan su Abdullahi dan Mas'ud su Khabbab dan Arat su ainihin wato Ammar dan Yasir da ire-iren su wanda talakawa ne ba su da komai suka ce mu ba za mu zauna wuri ɗaya da su to a farko Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya dinga jin ko dai ya karɓi wannan tayi tunda su wadancan an riga an samu sun musulunta wadanda ake so su musulunta to bari a ba su majalisin su daban duk sanda za su zo a ce wa talakawa da Allah ku yi hakuri wannan majalisin na manyan gari ne sai Allah ya mai tankiya sai kai sake haka amma Allah ya ce mishi wasu nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allahi wala ta'du aynaka an aynaka anhum تريد الزينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قبله قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا الله يتي سم كرك سكي تكود إذن كا دقوا أن نتلقاوا ورند كل أيكين سزما سكي باسا فيا با مريتي سنا أبتان الله سنا نيمان يرد الله كتي وزاك قوما تدنغ هلتا دوات أن الدنيا كوي سكيس ورند مكا وفن تدزوتي سنا أبتان الله ورند سكي ما سسن زوتي كرك سكي saraka ba laifi bane ya zama a cikin wannan majalisi akwai manya akwai yara amma abin da yake so kowa ya san mutuncin na gaba da shi babba ya san girman sa shi ma yaro ya san matsayin sa kada yaro ya raina babba kada babba ya wulakanta yaro sai nan da dan Umar ya kasance yana halartar majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mahaifin shi Umar wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya tambaya ya tambayi sahabbai cewa wace bishiya ce wadda ta yi kama da mumini ba su iya amsawa ba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu wannan bishiya ita ce dabino bishiyar dabino ta yi kama da mumini ya ce ɗanta yana da ƙanshi ɗanɗananta yana da daɗi sannan kuma tana da juriyar wahala الإمام القاضي إياد سيري روس التاجي مسمى بياني أكن ونن كمان تكيكيني سكانا بشي الدبيو دموني سيري كاو فسكا وجن عرينا نكمات أكن قرمس فالمهم داك تفكيرا سياب لدى عمر يتشي منزال يتشي وبابان سا عمر لو كتن دا ايكي مغانا نمي بنا سا عمسان تكي مسابة كفرا بيتا سيب لاغا بيتا تواب السنين نا جن نوين مفعاس جيكوني وندن ايارا ياسان يسوب السنين ساكو سنشي sada kana da kyau idan kai kana mai kananan shekaru kana zaune a cikin manya ko da ka fi su ilimi ya zama amma kana da dattaku da kawaici kar ka zama mai sakin baki da alfahari ko nuna cewa kai ka iya wannan kenan na daya to na biyu kuma yana da gaskiya abin da mu tsinta a cikin wannan hadisi shine muhimmancin kulawa da security da tsaro idan muna rayuwa a waje kan mu zama ba ma kula da dukiyarmu ba ma kula da rayuwarmu ba ma kula da manyanmu mai suke ciki kaga da suka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gan shi ba sai suka fara tunanin to me ya faru da shi kar a je wani ya cutar da shi ko wani ya kashe shi ko wani ya sace shi tunda sun san yana da makiya da yawa cikin kafirai so da ka ya kamata duk inda muke musulmi mu zama security conscious mu zama kwalwarmu tana lissafin abinda ke kewaye da muna tsaron lafiyar mu da dukiyoyin mu da dabbobin mu da ababan hawan mu da iyalan mu da ƴaƴan mu muna da tunanin me zai je ya dawo kar kai mu zauna haka kamar an ajiye kankana sai dai kai a taka mata wuka a barata dole ne mu zama muna da security consciousness musamman a wannan zamanin da barata suka yawa in an ga wani wanda ba a fahimce shi ba ko ba a san shi ba ko ana tsammanin ka anya wannan ku mai gaskiya ne to dole ne a tuntuba a ji yanzu ba birni ba kauye ba gari ba karkara ko ina akwai miyawu kuma sun sa tutar da mutane irin waɗannan bandits da suka yi yawa da kidnappers da ƴan kwacen waya da barayin babura da gasu nan macuta iri daban-daban da masu zuwa cikin gonakin mutane su je su sace amfani lokacin kaka'a da sauransu to duk wannan yana nuna mana ya kamata mu zama muna da lissafi kan mu zauna kawai kamar wasu lusarawa a dinga cutar da mu da haka sai na Abu Hurairah suka tashi suka tafi neman ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan kar ya zama an cutar da shi shi kuma wannan suna zaune suna jiran shi da sai na Abu Hurairah ta tattar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa annabi ya bashi takalminsa to wannan wata al'ada ce ta Larabawa idan mutum zai ba da wani sako muhimmi to bai aikawa da kowa sai na jikinsa na jini shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aika da suratul bara bayan sai na bakar an bashi amirul hajji ya kama hanya zai tafi sai aka yi wahayin suratul bara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina ali tashi ka je ka tafi da wannan sura ka je kar ka bude takardar sai ka je filin arafa ka karanta wa mutane ta saboda sayyidina ali da shi dan uwansa ne na jini zai yi wakiltarsa to idan ba dan uwanka bane na jini zaka bashi wani muhimmin sako a gun Larabawa saboda in ya je ya faɗi sakon a gaggata shi sai Balarabe sai ya cire rawaninsa ko takalminsa ko zoben hannunsa ko wani abu da an san shi da shi sai ya ba wannan mutum wannan abin da ya bashi shaida ne cewa wani daga wajensa yake shi ne ma'anar bayar da takalmin ne kamar yadda mu ba wata kila a nan cikin al'umma a da ana yin wani abu makamanta idan mutum zai ba da wani sako tukile sai ba da kekensa a je da ita in an ga kekensa to an san shi ne ya aika ko kuma ya hada da wani wata magana wanda in an je an gaya ma wancan din ya san shi ne ya ce duk wanda na turo zai gaya maka kaza ko wani abu makamancin haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sayyidina Abu Hurairah takalminsa don ya zama shaida saboda girman magana kuma ita wannan magana ita ce darasi mafi girma da ke cikin hadisi muhimmancin faɗin kalmar shahada daga zuci har baka wanda ita ake shiga musulunci kuma da musunta ko musun wani abu daga cikin lawazin ɗinta mutum yake iftara da musulunci babu wanda zai tsira a gaban Allah sai wanda ya shaida cewa Allah shine mahaliccinsa kuma Allah shine abin bautarsa bisa gaskiya da cancanta idan yi haka shikenan ya tsira ko mun daren dadewa ko mun yawan zanubansa da laifuffukan sa wata ranar tsira ni za ka ga lokacin da Abu Talib zai rasu wannan dattijo bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yana ce mishi ya am qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah yace ya kai baffa ka faɗi kalmar shahada in ka faɗe ta zan kafa hujja a gaban Allah cewa ka mutu mu'min so wannan da yake Allah bai mishi rabon tsira ba haka ya kangare ya taurin kai yake faɗa har ya cika akan kafirci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da wani yaro mara lafiya wani bai gudu ya ce mishi shi ma ya faɗi kalmar shahada yaro ya daga ido ya kalli baban shi baban shi ya ce mishi a kai abul qasim kai biyayya ga baban qasim wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar shahada annabi ya fito yana murna yana farin ciki yana cewa nagode wa Allah da ya shiryar da shi zuwa ga imani ya mutu da imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Abu Hurairah wannan magana haka kuma wata rana ya gaya wa Bilal Mu'az dan Jabal da ya ce ya Mu'az zan gaya maka wata magana ta ce cewa ka san me haƙƙin Allah akan bayinsa yace Allah ne yafi sani shi da kai manzansa ka san me haƙƙin bayi akan ubangijin su haƙƙin da Allah ya daura wa kansa game da bayinsa yace Allah yake sani da kai ya muzawa sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce shi haƙin Allah akan bayi shine su bautata masa shi kadai kada su shirka su faɗi kalmar shahada kuma su nace wajen bautawa Allah ba tare da shirka ba idan sun yi haka to Allah ya alƙawarin shi kuma zai sanya sa aljanna ya tsiratar da su daga wuta Sayyidina Mu'adh bin Jabal yaji dadin wannan magana yace ya manzo Allah ba na je in ta yada wannan magana in ta mutane albishir da ita ba nabi yace mishi a'a karka ya sai ka dai wannan magana da Umar ya faɗa cewa kada a gaya musu cewa ai kalmar shahada kawai ake bukata sai mutum ya furta ta ita kadai kuma ya ki yin ayyukan da ake nema daga gare shi karshe kuma bai sani ba har ya warware kalmar shahada amma babu shakka kalmar shahada ita ce kalmar da aka tseratar da mutum a duniya da lahira don haka kai kokari ya kai ɗan uwa musulmi ya zama ka tanaji lafiyayyar kalmar shahadarka wato kana da imani da Allah tun daga zuci har baka cewa Allah shine abun bauta kuma shi kadai kake bautawa sannan ka guje wa duk wata kofa da wani lungu da zai kai ka zuwa ga shirka zai kai ka zuwa ga yiwa Allah kishiya a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutane a ranar alkiyama waɗanda kalmar shahada zaka ce tun daga ciki akwai wani mutum da ake ma hadisin shi lakabi da hadisul bifaqa wato hadisin labarin wani kati bifaqa shine kati kamar ID card haka wannan bawan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da shi taron alkiyama za a zo da littafan zunubai shi littafi guda 100 cike da zunubai volume 100 yana ganin an zo da su kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bawa sai kawai ya ce shi kan ba sai an lissafa ba a bar shi kawai ta huta sai Allah ya ce a ka daka ta ai yau ka'ida ne sai an wani da mawazinul qis da yawmul qiyama sai an auna da aka saka sai kuma aka dauko wata takarda guda daya wanda a cikin ta kuma an rubuta cewa ya taba fadan la ilaha illallah da tsarkin zuciya sai ce ya Allah to ina wannan takarda kwaya daya za ta rinjayi waɗannan kayan littafai guda ɗari Allah ya ce kai dai ka bari ta dai sai a daura waɗannan littafai a bangaren zunubansa a daura wannan takarda kwaya daya a bangaren ayyukansa na alkhairi sai wannan takarda kwaya daya nauyin ta sai ya rinjayi waɗannan littafai sai a ce ta fa aljanna to haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin mutum na ƙarshe da za a fitar da shi daga jahannama a cece shi zuwa rahama Allah Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ne wanda bai taba yin wani aikin alkhairi a duniya sai ayyukan laifi daban-daban amma kuma dai ya mutu yana mai shaida cewa Allah ɗaya yana mai shaida babu sarki abin bauta bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki saboda haka tunda bai yi wani aikin arziki ba sai ayyukan laifi sai aka kai shi gidan wuta aka mai azaba iya laifukansa har azabar da ya kamata a mai ta laifukansa aka gama ta gaba daya amma ba yi da abin da zai kai shi aljanna in ban da wannan kalmar shahada sai Allah ya ce to a fitar da shi daga wuta saboda ita amma ko bayan an fitar da shi ba shi da abin da zai kai shi aljanna ba shi da wani maki da zai kai shi aljanna sai dai rahama Allah da tausayinsa da kuma yadda ya dinga magiya da roƙon Allah ƙarshe aka shiga da shi amma dai abin da ya fara shi da buta shine kalmar shahada da irwana hadisan suna nan da yawa furjik wanda suke nuna muhimmancin kalmar shahada da nauyinta shi yasa wajibi ne mutum musulmi ya dage wajen cewa wajen ganin cewa ya alkinta imaninsa ba a wasa da imani duk abin da zai jawo zuwa ga karasa imanin ka ta kokari ka guje masa kamar rantsuwa da wani Allah ka guje ma rantsuwa da wani Allah rantsuwa da shehi ko rantsuwa da iyayenka ko rantsuwa da wata bishiya ko duk wani abu wanda ba Allah ba ka guje wa rantsuwa da shi ka guje ma yin yanka ba dan Allah ba yanka dabba dan wani aljani ko wani boka ko dan tsoron wani abu wanda ba Allah wannan haramun ne kuma yake ta shirka ka guje wa mu'amala da guraye da layu da dogara da wani Allah wajen samun tsira ko samun tsari daga duk wani bala'i
waɗannan su ma hanyoyi ne da ke ace mutum imanin islama ta mashi shahidi sannan ka guje mariya yin abu dan mutane su gani karka yadda zama ibadar da take wa Allah a cikin zuciyarka kana so ne mutane su dinga gani suna yaba maka ita ma ɗaya ce daga cikin babuka na shirka sannan kuma ka guje wa mu'amala da duk wani abu wanda yake ya shafi harkar shirka ko bata ko abin da ya shafi bokanci ko tsafi ko abin da ya shafi duba ko duk wani abu irin wannan wajibi ne a guje shi domin hanyoyi ne na lalata nagartar imani haka tsoron wani bawa irin tsoron da ake wa Allah wanda ga mutane suna jin tsoron wasu shegunai ko suna jin tsoron wasu waliyai ko suna jin tsoron wasu manya irin tsoron da kake wa Allah idan tsoron ɗabi'a wannan babu laifi akan sa dan adam yana iya amma tsoro irin mutum baya waje ma amma kana jin tsoron ka yi abu wai kana ganin kamar yana jin ka ko yana ganin ka da kuma girmama wani abu wanda ba Allah ba mutum ko wata halitta irin girmama wanda ake wa Allah kamar tsuguru da sujuda da makamantansu to wannan duka hanyoyi ne da suke sanya mutum ya iya asarar tauhidinsa wanda kuma wannan tauhidin shine abu mafi muhimmanci da zai ratar da kai ranar alkiyama duk yawan aikinka da yawan kirkinka da biyayyar iyaye ko sadaka ko kyauta da kake yi idan baka da tauhidi ba za ka tsira ranar alkiyama sayyidina Aisha radiyallahu anha tana da wani kawunta ana ce mishi Abdullahi ibn Juda'a wanda ya kasance bai riski musulunci ba amma a zamanin jahiliya mutumin kirki ne wanda kullun gidansa haka ake dafa abinci ana ba talakawa haka ake yanka dabbobi ana raba talakawa sadakar nama aikin sa kenan mutumin kirki ne kowa ya san shi a garin Makka sai wata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah kawu na wani irin kirkin nan da yake a rayuwarsa zai masa amfani ranar alkiyama ga Allah ya ce bai masa amfani ba saboda kawun shi iya rayuwarsa bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni na bar shirka su bai masa amfani ba wa kuntum ala shafa hufratin minan nar yake da an karo kun ne saboda ka duk aikin da mutum yake na alkhairi in babu tauhidi to haba an mansura wa kadin la ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba an mansura ranar alkiyama za su ga ladan nan gashi nan tsagwagwa amma sai Allah ya ce baya so saboda babu tauhidi so da ka jama'a san muhimmancin dayauta Allah da kuma alkinta wannan kalmar shahada ka ta lalace shi yasa sayyidina Umar din a wannan hadisin da shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ɗayan hadisin na Mu'adh bin Jabal suka ce kar a dinga yawan tagaya wa mutane wannan saukin saboda garin saukin kuma mutum yana iya shiga cikin wata damuwa wato mutum ya kullum ya san cewa kalmar shahada tana da muhimmanci ya alkinta ta sannan kuma ya aikin da suke su ne lazuminta to wannan shi ne abin da ya ce shi amma kai ya ce ko tunda dai ni musulmi ne na yi kalmar shahada to ba sai na yi komai ba ai an ce dai duk tsiya ko mun tsiya komai dan jawabtar na zan wuce to halaka kun ka mutu zaka gaza daga haka duk wanda bai kula da ibadojinsa da ayyukansa na alkhairi zai iya faɗa duk cikin waɗancan kurakuran zai iya faɗa cikin abin da zai lalata kalmar shahada kusankucin wannan shine kusankucin mutumin da aka mutu aka ba masa gadon dukiya mai yawa sai ya ga yawan wannan dukiyar kawai sai shi take ci gaba da ci baya kokarin ya ci gaba da kasuwanci ko sana'a ko noma ko kiwo ko wata harka da ta tabbatar da wannan dukiyar ta ci gaba da karuwa ko alal akal ta ci gaba da wanzuwa a yadda take dukan mun san cewa duk mutumin da aka ba mishi gado yayi irin wannan tunanin cewa bari kawai tunda kuɗin nan suna da yawa ya zauna kawai ya ci babu shakka za su kare sai ya koma zero yadda yake da to haka ne kamar misalin mutumin da zai ce tunda ni musulmi ne to kawai in Allah ya so zan mutu da imani kuma dai komin azabar da aka min wata ranar zan tsira to wannan mutumin babu tabbacin cewa zai mutu da imani garin wannan sakacin zai je sakacin har ya shafi imaninsa ina fata mun gane saboda wajibi ne mu kiyaye imaninmu mu ga cewa mun mutu lafiya da shi a cikin abin da ya faru tsakanin Umar da Abu Huraira babu ne cewa wata fa'ida ita ma haida ita ce shine mutane kala kala ne mutane iri iri ne a dinda al'umma ta haɗu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Tirmidhi yake cewa da Allah ya tashi halitta Annabi Adam sai da aka dauki nau'in kowace irin kasa ma'ana da mai laushi da mai duwatsu da marmara da baka da fara da mai kyau da mai duwatsu da mai laushi duk sai da aka hada duka nau'in kowace kasa sannan Allah ya danki kasan nan gaba ɗaya ta danki daya sai ya ci Annabi Adam alaihi salam sai Annabi ya ce to saboda haka ne kaga ƴaƴan Adam suka bambanta a wajen kallon su wani fari wani baki wani ja a wajen halin su wani mai laushin hali wani mai kaushin hali wani mai kirki wani mara kirki wani bai iya zama da mutane wani bai iya ba tunda Allah ya duniya aka yi mutane kuma kowa haka za a hakura a zauna da shi gurguna yadda yake da ga shi Umar ya kasance mutum ne wato mai azama gashi dai Allah ya mishi baiwar hangen nesa saboda ko da yaushe zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karɓar shawararsa Allah madaukakin sarki ma so da dama Umar yakan faɗi magana sai kaga aya ta zo ta goyi bayan abin da yake shi sa ya zama yana da wannan kwarjinin a cikin musulmi har ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da zai yi aiwa wani annabi a bayana to da Umar so kaga shi fahimtar sa ta fi ƙarfin fahimtar Abu Huraira zurfin fahimtar sa shi Abu Huraira shi kawai riwaya kawai yake so yana ya kosa yaje ba da labarin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma shi Umar yana da wannan hangen ne sai mutane haka su akwai wanda abin da ya karanto kawai shi zai zo ya faɗa mu akwai kuma wanda shi kuma yana da ƙarfin kwakwalwar iya tattauna mas'alar da fahimta ya kamata a yi ta irin su Umar din kenan saboda kaga Umar dan Khattab har ya koma yaje ya ainihin wato ba da wannan shawara kuma aka bi ta wannan kuma yana mana muhimmancin shugabanni su zama suna shawara da masu hankali masu kaifin basira a cikin su dan kai ne jagora tare da cewa kai ne shugaba kuma kai ne ke da alhakin yanke hukunce hukunce wannan bai nufin dukuncin da za a yanke ya zama tsantsar ra'ayinka ne ko tunaninka kaga dai shi manzo Allah sai ya zama ba wahayi ake masa amma ga shi aiki da shawara Umar kamar da Allah yake ci mishi wa shawaru fil amri fa idza azamta fa tawakkal ala Allah Allah yake cewa amru shura bainakum sara kai da kyau su a gabanin su san wannan muhimmancin shawara da na kasar shi ko kai ne mai gida ko kai ne uba office ko kai ne shugaba ko kai ne gwamna ko chairman ko sarki ko hakimi ko mai anguwa ko miji duk wanda yake ganin akwai wasu mutane a kasar shi to kada ya raina hankali da basirar su da tunanin su akan duk abin da ya shafi rayuwar su ko abin da ya shafi yadda za a gudanar da al'amura a dinga neman shawara su kuma idan sun bada shawara mai kyau a yi aiki da ita a yaba musu shine abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi za mu ji idan muka koma lafazin hadisin Abu Huraira da yazo ambatan abin da ya faru da shi yake cewa fa kharartu li isti yace sai na fada akan ist shine kamar a ce dubara ko duwaye to wannan abin da Abu Huraira ya faɗa al-Imam an-Nawawi da sharhi yake cewa asali abinda musulunci ya karanta shine da abinda ya shafi al-aura ko ya shafi mu'amala tsakanin ɗa namiji da ɗa mace musulunci ya karantar da a dinga yin saye a dinga sakayawa ka a dinga faɗan abin karara sai inda ya zama dole da haka za ka ga lafazin al-Qur'ani da suka zo za ka ga sun zo da sakaye akan kalmomin da suka shafi al'aurar ɗan adam ko da suka shafi hulɗa tsakanin miji da matarsa ko ire-irensu suka ji Allah yana cewa misali wanda lakum lailatul siyami arrafasu ila nisa'i haka sai aka kashe suna arrafas aka ce an halasta muku a dararen azumi arrafasu ila nisa'i haka irin faɗin Allah wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna idan kuka sake su gabanin ku taba su sai aka saka ya ba a faɗi menene ba haka irin faɗin Allah aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko nun ku ya zo daga makewayi ba a faɗan awwal shafa al-aura ko sarki ko makamantan su haka irin faɗin Allah fa atazinu nisaa fil mahid ku kaurace wa mata a lokacin haila su suna nan da yawa a cikin alqur'ani to amma idan ya zama wuri ne na kafa sheda ko ba da wani labarin abin da yake keke da keke ko fadan hukunci to babu laifi a fada karara kisa kaga Allah yace azzaniyatu wazzani kaga sai aka ambace su da sunan su nan ba a ce kusanci ko rafas ba ko wani abu asalin abin da suka yi su ake shi aka fada haka wannan dai gugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi je wata mata wanda ba matan shi ba sai yace mishi me kai mata yace na je mata irin abin da miji yake je ma iyalinsa sai annabi ya sake cewa annikta nikshi da ce kai kaza da ita saboda nan ana so a kafa sheda ne wanda a ƙarshe haka za a yi hukuncin zina a hukunta yayi zina ko bai yi ba to anan babu sakaye to haka a wajen ba da labarin abin da ya faru a irin haka Abu Huraira ya faɗi wannan yake cewa fakharatu li isti sai na faɗi akan uwaiwayena saboda yana so ne ya tabbatar maka a wajen ba da labarin cewa ga fa abin da ya faru wato ya ji naushi za ka naushi mutum haka zai tsalle ne kawai ya faɗi duk inda zai fara kawai ƙasa watakila shi ne gadon bayan shi ko mazaunansa saboda haka yana daga cikin ladabin musulunci da ba mu kiyaye shine ana so musulmi ya zama mai kawaici da kamewa daga sakin baki ko faɗin kalmomi ko maganganu wanda ba sa alamta dattaku ko sanin ya kamata musamman kuma kowace al'umma ko kowaɗanne irin mutane ko ƙabila suna da wasu abubuwa da suke yi na wato al'adunsu game da magana to ba daidai ba ne ka zo cikin mutane ka dinga saɓa wa al'adunsu na magana ta ce wai kai ba ruwanka ka dinga sakin baki ko ka dinga batsa ko ka zama wani ɗan bariki a cikin mutane wanda komai ka gada ma faɗa kake wannan baya daga cikin mutunci bai daga cikin sanin ya kamata kuma idan kana yi ka dinga tuna cewa ma yaltidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da kake faɗa face zan mala'iku suna rubutawa kuma ranar alkiyama qala qarinuhu hadha ma ladayya atid mala'ikan da yake tare da kai ne zai ce a gaban Allah cewa ga abin da na rubuta tintini za ka sha mamaki har mutum ya dinga cewa ma li hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne wanda baya barin wani abu karami ko babba sai ya kirdige shi gabaki daya wannan ke abu na gaba shine galibin mutanen da suke bin addinin Shi'a ko wasu addinai na ƴan bid'a suna amfani da irin wannan damar su soki sahabbai musamman sahabi irin Umar ɗan Khattab cewa yana yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan tsaye to wannan fahimtar su ce ko baka hana mutum musamman wanda yake da mugun nibi baka hana shi mummuna fahimta Allah ya tuka malam Jafar Mahmud Adam yana faɗan wata magana yace shi maki inda zaka wuce da mota ka fallaka kura zai yi cewa ka watsa mishi ruwa ko cikin rani ne zai ce ka wuce ka watsa mai ruwa alhalin kuma kura ce ka watsa so da ka baka raba maki da neman abin da zai soki abin da yake kiyayya da shi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi bai fahimci haka a matsayin wato galatsi ko rashin kunya ba ya fahimci cewa waɗannan mutane ne makusantan shi waɗanda kuma karatun da yake koya musu sun dau hannu da haka suke yi ba su shawara kai ne kai wannan mummunan fahimta saboda ka bata da wani tasiri ba ta canza ba domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda a ce wannan abin da gaske mummunan fahimta ne a mummunan zance ne Umar ya faɗa to da ko manzo Allah bai fahimta ba Allah ba zai kyale ba Allah bai kyale wani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata magana mummuna ya kyale shi Aisha ma ce take manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ina ganin Allah ubangijinka ma biye wa san zuciyarka yake lokacin da Allah ya saukar da turjiman ta sha'u min hunna wa tu'i ilayka man tasha amma in ka gaita min mana azalta fala junaha alayka manzo Allah sai sallama Allah ya ce mishi a cikin matar ka duk wanda ka ga dama ko ba ranar kwanan ta bane ka kira ta in ita kake so ta zo kusa da kai wa tu'i ilayka man tasha wanda ka so ka kwana ita duk wanda ka ga dama ka kwana ita ba sai ka bi ka'idar rabon kwana ba ko baka yi zalunci ba Allah ya ce mishi barka gaita min man azalta fala junaha alayka da wanda kan kusanto da wanda ka kyale ta ba kai ne ba a gurin Allah kina shiga ta tabbata wato abinda duk kake so haka Allah yake maka kawai sai mu shi rabu da ta eh zalika adna an tagara ayyuhu kamar da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda kawaici irin nasa da kunya da kuma kai kar su ji damuwa a rayuwarsu bai musu haka ba an ba shi wannan dabar amma bai yi ba ya ci gaba da raba musu kwana duk wani wanda ya yi wata magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya ba shi amsa da kafirai ne da munafikai da duk wani wanda yake ganin shi mar ta kadari ne Allah bai kalle shi sai da ba shi amsa to da haka inda wannan kalmar da sayyidina Umar ya faɗa mummuna ce to da Allah ba zai kalle shi sai ya ba da amsa ba inda kaga Allah ya kalle da yana ba mummuna kalmar ba shi amma kai dan shi a kai ne kake da mummunan tunani za ka zaganta ba dai mummunan kalmar ko mutumin da bai da lafiya ne wanda yake janti ruwa ko da irin na faru nan ne mai dadi in ya sha a bakin shi zai ji shi daci zai ji ko kaga dacin a bakin sa ne ba a ruwan bane amma zai rantsa da Allah ya ce ruwan nan daci gare shi don haka dan shi yayi daga shi ne mugun tunanin saboda komai zai rantsa da Allah ya ce mummuna ne amma kuma daga gare shi Allah ya tsare mu ina ganin saboda yanayin haske da yake ne ba ya kare gara dai mu tsaya haka kada haske a wani kuma minti 40 ba ya isa haka ni ba na son wa'azi a ya kawwala ji saboda sai ka ji an fara mantawa yanzu ne a ga dai malai bai tadi ki ya ishe na wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.